akwai kasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba, kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 da suka yi ba.
Ka tambaye su, ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan, domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci jana Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma dan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. A yau sun yi bayanai kan tattalin arziki, harkokin noma, albarkatun man fetur, tafiyar da gwamnati da kuma kasafin kuɗi. Ga madugun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto, hirarsu da shugaba Muhammadu Buhari.
Mun magana tattalin arziki abu na biyu da kai kanka akan su ranka dade. Kwanan baya jaridu suka ce ta ce sha'anin tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawacin hali a yanzu. Ban san abin da ake nufi da wannan ba.
Eh to ai na yi bayani wannan abin da nake. Abin da nake nufi, na gama abin da Najeriya take samu daga 1999 zuwa 2014. Amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aikin yau da kullum, da hanyoyi, da layin dogo, da wuta, cikin shekarun nan ne aka yi da su. Da muka zo kuma aka saki 'yan ta'addanci man maimakon miliyan 200,000 aka maido rabin miliyan, kuɗin shi suka faɗi ga dala 100 zuwa dala 28, sannan ya koma 37, 38 zuwa 40, sannan ya hau sama zuwa 50 da wani abu. Amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi. Su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban, suna kuma zuwa kudu, suna ga irin ayyukan da ake yi. Wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa Onitsha, daga nan zuwa Port Harcourt da dawowa, masu motoci za su gaya maka tun lokacin Abacha na PTF wanda ya yi na zanna na rara kudin mai, tun lokacin nan ba a taba su ba. Layin dogo kuma sun san an ma kashe shi ya mutu, wuta kuma ai babu wutar. Saboda haka waɗannan cin amana, ina so bayin ƙasa akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba, kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 da suka yi ba. Tunda wannan abu na ce duk wanda yake yi zaton akwai shari'a abu ne, ya je Turai ko Amurka ko Asia ya ga ya samu ya nusa ya ga yadda ake fidda mai da biyan da ake wa Najeriya. Ina kuɗin suke? Ni muka iske
a kasafin kuɗin da ka gabatar a majalisar dokoki. An yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta kan dala 60, sannan kuma canji akan naira 305. Kana jin a haka ɗin a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai iya rike tattalin arzikin Najeriya, kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin?
To ai na yi bayani, cikakken bayani a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa. Inda muka nufa ɗin nan mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa, tono mai miliyan 200,000 akan dalar Amerika 60, kuma a kowace dala akan naira 305. Wannan shi ne to in za ka yi lissafi, ba ni so in ce lissafin duna miki. To tafiyar da gwamnati dole a nuna a mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin. Kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan. Idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi, to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage. Kuma akwai ƙasashe masu taimaka mana kamar China, suna yin wasu hanyoyinmu na mota, suna yin hanyoyin dogo, kuma hanyar ruwa na Mambila, dam-dam na Mambila kamar na Kenya, sun yadda za su yi, amma mu ba da 15% na somin tabi wato mu ba su wannan su fara da shi su za su cika sauran bashin Najeriya ta biya cikin shekara 20 mai zuwa da ruwa kadan akan shi to waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da saida shi mu kasa tono man na miliyan 2,300 akan kuma dala 60 to saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa akan abubuwan da ake samu
kuma a cikin kasafin naga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kuɗin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci
to kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki ayyukan bashin da ake biya ai ba wannan gwamnatin ta ci bashin
ana shi bayanin dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana raunin yadda gwamnatin shugaba Buhari take tafiye da tsarin canjin kudaden kasashen ƙetare
ta bannin tattalin arzikin nan naira ta dade tana akan naira 360 da wani abu akan dala 1 na san an shayan alƙawura can baya da kuma yanzu ma a campaign da kuke yi dukkan ku biyu din kuwa na alƙawarin cewa zai karfafa darajar naira ya za ka karfafa darajar naira
in sun ce za su karfafa darajar naira ƙarya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda huɗu ko biyar wani a ce mishi ya saya 300 wani ya ce mishi ya saya 300 da 5 wani ya ce mishi ya saya 300 da 10 wani ya ce mishi ya saya 320 da sauransu ya za a samu a karfafa naira ba zai yi ba
ba magani kenan haka za a ce
ko da kai kaza mana
yawa ko da kai ne shugaban kasa ne za ka
yi in kana ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda
su kudaden duka
yes duk sai su zama farashin ba sai ya zama wuri guda don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake
amma suna cewa darajar shi ba wai ya dogara kan abin da aka yi nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen waje
dama
suna da tasiri
dama
to ashe ana magance abu a nan kadai a nan cikin Najeriya
dama ba daga Najeriya yake magance shi ba sannan ya fita waje ai daga Najeriya yake magance shi sannan ya fita waje tunda zaka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajar kudin ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajar kudin kamar yadda kowanne ne zai iya saya amma ba wadansu suna saya a raha wadansu kuma suna saya a tsada ba
to me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma ya za ku buƙa sada
to badun harkar noma nan kuma mun samu koma baya ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba amma mu ba mu ga ci gaban da ake ciki ba domin me domin yadda har yanzu abinci da tsada yake sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma har yanzu shinkafar da suke fada farashin da bata fadi ba sai gaba take don haka ban san
to kai me zaka yi
kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi manoma yanzu mutum bai sai ya je gonar shi yana noma sai a zo a kama shi a sace shi ya ce sai an kawo kudi da sauransu
to excellency kai ne mai zaka
yi ni ne abin
da sauko da farashin kasa kuma a samu abinci
to tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimakawa manoma ta hanyoyi daban-daban
kamar
ba da su abin da ake cewa koya musu extension services ne sannan kuma da ba su bashi mai rahusa
amma duk wanda in sani cewa tana yin wa'annan abubuwa
ina to sai mu gani idan ana yi kan me yasa har yanzu kudin abinci da tsada
yake wasu ce ana fita da shi zuwa wajen
ƙarya ne ba sun rufe iyakoki gaba ɗaya ba har sun suke da jami'an tsaro
amma kan iyakokin mai excellency ka san yadda suke a buɗe suke
to idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin nan fita
so fitan da abincin ne yake sa tsadan shi ko me yake sa
tsadan ni ban yarda ma abincin nan fita ba yaje ina to ina abincin
da yake sa tsadan kenan
ka tambaye su ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abincin na da tsada ba tunda na daya sun kama iyakan kasan gaba daya sun kulle sun rufe.
Sun ce sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida.
Da da muke samun abinci da ara hakan an rufe dubu
an rufe ne. Daga waje ake shigowa?
Ba daga ana noma ma. Ana noma ma. Fiye da yadda ake yanzu. Domin akwai zaman lafiya.
Saboda
ba za ka je gonan ka ka wuni kana noma ka dawo wani ba zo ya sace ka ba.
Saboda haka mutum banka kake zaka bunkasa manoma zaka ba su suka.
Za a ba su suka kuma za a dawo da zaman lafiya. A tabbatar da ba wani wanda zai je gonan a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba.
Sai mutum cin hanci da rashawa. Kafin ma mu yi magana da zaka magance shi mu fara da zargin da suka dade suna maka kai kanka. Sun kirkiro cewa kai mai cin hanci da rashawa ne kai ne kai ne. Me zaka ga musu?
To me za su kama ni ba su daure? Tambayin su, ai na tambayin su. Ni ce duk wani wanda ya ce na yi sata ko kuma na cin hanci ya zo ya kama ni ya daure. Ba suna kama mutane suna da daure su ko suna yi musu shari'a. To su kawo shaida.
Ba su kawo ba har yanzu.
To ina ka gani ina ka ji? Dama shari ne, shari kuma ba wanda ba a yi mara.
An daɗe ana wannan magana.
Kwarai da gaske.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai ku tare mu ranar Talata a shirin tsaka mai wuya domin jin matsayar 'yan takarar kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma abin da ya bambanta su. Za ku kuma iya sauraron wannan hira a dukkan shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustafan Sokoto da ya jagoranci hirar. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.